الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول يا الله سبحانه وتعالى دي ساكي حدا مؤونا يمسين الأربا بقوي قوة جماد الآخرة هجر المنزو صلى الله عليه وسلم دبو ديدة دليه ديدة تلاتين دبيو وان ديدة ديدة شاد ديدة ga watan biyar alisafin miladiya 2011 ci gaba da karatunmu na littafin al-arba'in an-nawawiyya. A yau za mu tashi insha Allah a hadisi na 31 wanda yake magana akan zuhudu. Na'am, tafaddal.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو زكريا يحيى بن شرف رحمه الله تعالى عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
أبي العباس سهل ابن سعد السائدي رضي الله عنه كمرة دمكجي كما سوننسا سهل ابن سعد ابن مالك ابن خالد ابن ثعلبة الخزرجي الأنصاري إلى تكيم متانا مدينة لقبيلة خزرج كما إلى تكيم مشهورا صحبي da sunansa Huzn kafin musulunci. Sunansa Huzn, an ce Huzn me yake nufi? Bakin ciki ko? To da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya hadu da shi wata ran ya tambaye shi ya sunanka, sai ce Huzn, shine ya canza masa ya mai da shi Sahal. Sahal sauki kenan, yawa maimakon Huzn. Ghayyarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ko wannan bawan Allah yana shekara 15 Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu, ma'ana shekarunsa 15 a duniya lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya, kuma shine na ƙarshe mutuwa, ma'ana shine sahabin ƙarshe da ya mutu a Madina. A Madina, ba gaba ɗaya a duniya ba. Yawwa, ya rasu ne hijira tana shekara 91 kamar yadda wasu malamai suka ambata, kuma ya rayu a duniya shekaru 100 cif a wannan duniya din. Yawwa, wannan hadisi nasa ya ce an Abil Abbasi Sahal ibn Sa'd As-Sa'idi radiyallahu anhu qala, shi wannan Abul Abbas Sahal ibn Sa'd As-Sa'idi da muka ji sunansa, ya ce ja'a rajulun ila an-nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, wani mutumi ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Anan ba su gaya mana wane ne mutumin ba, kuma masu sharhin hadithi ma da yawa suna cewa ba su samu inda aka yi nassin sunan wannan mutumi wane ne ba. Faƙala, si mutumin sai ya ce, mun san sau da yawa dai a tambayoyi da sukan zo daga mutane gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ake buƙatar Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada wani darasi, sau da yawa mukan samu cewa ba a faɗi wanda ya tambayar ba, ko dai ya zama cewa irin Larabawan ƙauye ɗin nan ne da suke zuwa su tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wani abu, domin manyan sahabbai sau da yawa sukan ga kwarjinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ce komai su zo su tambaye shi, ba wai don cewa suna ganin rashin ladabi ne yin tambaya ba, a'a, yin tambaya ba rashin ladabi bane, bal girmamawa ne, kuma nuna cewa ana fahimtar abin da ake yi ne to amma sau da yawa kasancewar sun ji fadakarwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a wani lokaci cewa mutumin da yafi azaba shine mutumin da yazo ya tambaya akan wani abu sai aka haramta shi saboda tambayar sa aka haramta akan musulmi kunga mutum zai ji tsoron a ce wata ran ya tambaya akan wani abu dan wannan irin abu ya faru shi yasa sahabbai da dama da suka saba idan suka ga balaraban kawai ya shigo gari sai a je a same shi sai a lakkana masa tambaya sai a ce ka zo mana gun annabi sai ka tambaye shi kaza su sai su zauna suna ji yau don haka babu mamaki dan mun ji sau da yawa a cikin hadisai irin wannan ana cewa ja'a rajulun wata rana wani mutum ya zo babban abu dai shine kaltan labarin wanda ya ciro labarin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama sahabi ne sahabbai dukkan su adalai ne babu wanda zai ƙarya haka shi yasa a zamanin su ba a tuhumar mutum ma a tambaye shi ina ka samu kaza sai daga baya lokacin da mutane suka fara yawa wasu suka shiga musulunci aka sami mutane daban-daban wanda da ba musulmi ba daga farisawa ne rumawa da makamantansu suka shigo da al'adu irin nasu ake kokarin a shigo da wani abu to a lokacin aka fara binciken wani abu dan haka dai a dunkule ba lalle ne sai an san wane ne wannan mutumi ba babban abu shine wanda ya bamu labarin sahabi ne to mutumin da yazo fa qala sai yace ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah shiryar da ni nuna mini wani aiki wanda in na aikata shi Allah zai so ni wa ahabbani annasu kuma mutane ma za su so ni fa qala sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace izhad fi dunya yuhibbaka Allah wazhad fi ma inda nasi yuhibbaka annasu yuhibbaka annasu yace wannan hadisi ne hasan rawahu ibn majah wa ghayruhu bi asanid hasanatin wannan hadisi kamar yadda shi an-nawawi ya faɗa anan yace hadisi ne sahihi hasan mun san dai me yake bambancin hadisi hasan da sahihi ko agun waɗanda suka karanta mustalahul hadith alal aqalli dai suka taba jin me ake nufi hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam wajen darajar su ana kasa su kashi uku sahihi da hasan da kuma da'ifi da can kafin al-Imam at-Tirmidhi Abu Isa Muhammad ibn Sawira wanda ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana 279 akan ce hadisi sahihi ne ko da'ifi a lokacin sa ya fito da wannan istilahi a duba hasan din da yake ko kuma hadisin da yake khaffa dhabtu naqilihi wanda riƙewa da ƙarfin hadda da kiyaye abin da mutun yaji idan aka samu mai riwayar da ƙarfin haddasa da rike abin da aka gaya masa bai kai na wanda yake fika ba sai a ce wannan hadisin sa hasan ne to daga nan aka fara samun wannan rabuwa din to anan ya ce hadisi ne hasan kuma ibnu maja ne ya ruwaito shi wa ghayruhu da wasu kuma wanda ba ibnu maja din ba da isnadi daban-daban wanda suke dukkan su masu kyau wannan hukuncin al-Imam an-Nawawi ne da yayi a cikin wannan littafi din malaman da suka yi maganganu akan wannan hadisi din yana cikin hadisan da akwai magana akan su dangane da isnadi makon da ya gabata wani na tambaya akan wannan hoto sai gashi ya zo kan gaba cewa wannan ɗaya daga cikin hadisan ne da malamai suka yi magana akan su duk da cewa a ƙarshen lamari sun sa shi sun ba shi hukuncin za a karbe shi za a yi aiki da shi wasu su ce hasan wasu su ce sahihi Ibn Abi Hatim Ar-Razi wanda ya rasu 327 yana da littafin tafsiri kuma yana da littafin Al-Jarh wa Ta'dil yana cewa wannan hadisi batil ne wannan hadisi ne batil bi hadhal isnad da wannan isnadin dai da aka ruwato shi to hadisin batil ne ma'ana ba daidai bane ma gaba ɗaya ba za a karbe shi ba saboda me sun ce akwai wani mutumi a cikin marwayatan sunansa Khalid ibn Amr al-Qurashi shi kuma wadda'i ne ma'ana mai wad'in hadisi ne don haka hadisin inda iya isnadin ibnu majah za a kalla hukuncin sa ma a ce masa mawdu'i wato ƙarya ne ana faɗin wannan ne kasancewar idan aka samu mai riwayar malamai sun masa hukunci sun ce masa wadda ma'ana yakan kirkiri magana ya dangana ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ce a'a to duk isnadin da aka ga wannan mutumin a ciki koda ba a tabbatar da cewa wannan riwayar ko wannan maganar da ya dauko ya dangana wa annabi ita ma ƙaryar bace tunda dai shi an taba samun yayi koda sau ɗaya ne yayi ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai a ce a'a hadisan sa gaba ɗaya ba za a dauka ba to wannan Khalid ibn Amr ɗaya daga cikin masu wannan sifan ne to amma sai aka samu cewa wasu malaman daban ba Ibn Majah ba sun ruwaito wannan hadisi din Sheikh Al-Albani a cikin silsilar sahiha ya kawo wannan hadisi din kuma ya tatabbu'in sa yace ya samun masa shawahid in kana karanta musnad al-hadith zaka ji ana cewa shahid wannan hadisin shahid ne ga hadisi kaza ko ko kuma a ce wannan hadisi tabi'i ne ko yayi mutaba'a ga wancan hadisi suna cewa hadisi shahidi shine wanda aka ruwaito magana irin wannan ta hanyar wani sahabin daban shine shahidi in kuma ta hanyar wani tabi'i ne to ana ce masa mutaba'a muna fahimta yawa to Sheikh Al-Albani ya samu mutaba'a ya kuma samu shahidi ta hanyar wani sahabi din daban shi yasa sai yake cewa wannan hadisin ijtihadin sa sahihi ne don haka abun Sheikh Al-Albani wannan hadisin ingantacce ne kuma za a yi aiki da shi duk da cewa akwai wani malamin daga cikin daliban sa za a ce ko waɗanda sun rayu tare da shi bashir dalibin nasa ne don ya koya masa a jami'ar Madina akwai Sheikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i babban malamin Yemen gaba daya daga cikin malaman ahlus sunna na Yemen ya rasu shekaru basu fi bakwai ba haka da suka gabata yana da littattafai a cikin littafin yayi magana akan wasu hadisai da akan tambayi Sheikh Al-Albani ya ce kaza akan su shi kuma ya faɗi nasa ra'ayi dan shi ma mai ƙarfi ne sosai a babun wannan hadisi din yake cewa wannan hadisin wasu malamai sun ce kana karanta shi zaka ji akwai ƙanshin annabta a cikin sa ma'ana kana ji a jikinka cewa wannan maganar ta dace da maganar annabawa amma kuma isnadin ta gaskiya yace koda Albani ya inganta wato haƙiƙa ba gaba ɗaya zai tsira ba inji malam Muqbil yau don haka maganganun dai kun san harkar tashihin hadisi da tad'ifin sa harka ce ta ijtihadi babi ne mai ƙarfi sosai wani zai ce kaza wani zai ce kaza yauwa amma tunda ni ba ƙwararre ne a fagen ba ina ba ku labarin abinda su suka faɗa ne a wannan fage kuma ba zan ce muku wanne ne kaza ba wanne ne kaza saboda ban isa ba a dunkule dai hadisin in muka ɗauki maganar Albani mu haɗa ta da ta Nawawi ma ya cewa za a yi aiki da shi musamman ma'anonin da suke cikin hadisin manya-manyan ma'anoni ne kuma in ba ku manta ba makon da ya gabata wanda ya tambaya cewa hadisan nan akan sami waɗanda ba ingantattu ba a cikinsu ya za a gane waye ba a tambihi to na yi maganar cewa musamman wani littafin da muke karantawa kar mu kalli ko mai dubi zuwa ga kawai maganar isnadin maqsudin Nawawi wajen tara wannan hadisan shine ya tara maganganu ƙanana wajen lafazinsu amma masu girman ma'ana daga cikin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma da wahala ka samu wani hadisi anan a cikin wannan littafin wanda yake ba shi da hanya fiye da daya don haka idan wannan ma da aka kawo a wani littafin bata inganta ba za ka samu cewa ma'anar hadisin mai kyau ce an same ta a wani wurin daban ko akwai wata aya da take karfafa maganar ko kuma wasu hadisan daban da suke karfafa wannan abin da ake so a koya maka shi yasa sai ka ga cewa malamai da yawa ba su cika damuwa su ce hadisi kaza a cikin arba'un nawawiyya dha'ifi ne saboda babban abin da ake so shine ma'anonin su inganta ilmantar da kai addini ta hanyar su na fata mun fahimci wannan duk da cewa idan har aka yi hukunci cewa hadisin bai inganta din ba to bai halatta ka dangana shi ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ba amma shi sharhin ma'anar ya halatta tunda ma'anar an same ta a wasu hadisan mafi yawa daban ko a wasu ayoyi ina fata mun fahimci bambancin abu don haka shi darasin da zamu fahimta daga hadisin babban darasi ne mai muhimmanci kuma addini ne zamu dauke shi insha Allah zamu yi magana zan kawo maganganun malamai insha Allah akan wannan hadisi din duk da akwai maganganu a kansa amma kuma mun ji babban malamin zamanin nan a harkar hadisi ya inganta shi haka in zamu rufe kofar mu dauki maganar sa mu ce wannan hadisi ne ingantacce zamu yi aiki da shi musamman ma kasancewar a maganganun da suke ciki ba su sabawa wani abu na wani hadisi ba ko wata aya daga alqur'ani ba da fatan mun fahimci wannan wannan adunkule kenan dangane da abin da ya shafi shi hadisi din shi wannan hadisi daga cikin masu sharhin sa akwai masu fadin cewa asali ne wajen bayanin yaya mutum zai zama shi abin soyuwa ne ga Allah ma'ana yaya mutum zai yi aikin da Allah zai so shi idan kana neman kofa ko aikin da zai sa ka Allah ya so ka to wannan hadisin yana koya mana shi shine abin da yake nufi yawa yana cikin hadisan da zaka ce asali ne a wannan babi din wa yayi magana akan yadda mutum zai zama wato Allah ya so shi kuma yana daga cikin hadisan da zaka iya sa su a babin hadisan wasiya saboda me idan muka hango ma'anar wasiya a ciki mutum ne yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace a bashi a shiryar da shi a koya masa a gaya masa a karantar da shi wani aiki da in ya aikata shi Allah zai so shi kun ga wannan ya nuna so yake ai masa wasiya da abin da Allah zai so shi in aka koya maka abin da Allah zai so ka ta hanyar sa akwai tunanin zaka bar shi to kaga ashe so ake ya zama wasiya ce daga wannan mai gaya maka din zuwa gare ka har zuwa ƙarshen rayuwarka cewa wannan abun kana amfanuwa da shi mun fahimci wannan yawa wannan darasi na biyu kenan shi ma a ciki sannan zamu fahimci har yanzu yana koya mana uluwul himma girman himma wato a ce mutum yana himmatuwa da abin da yafi komai muhimmanci daga ina muka gano wannan mutum ne yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zama cewa ya tambaye shi abin da yafi komai muhimmanci domin duk dan adam da ka ganshi ba abin da yake muhimmanci a gunsa irin a ce Allah yana son sa yanzu a cikin mu nan da akwai damar da za a ce za a yi wahayi ko a sako da wani littafi a ce an rubuto sunayen waɗanda Allah yake so kowa zai fatan a ce yana ciki yawa zancen shine wa Allah yake so to kun ga ashe kenan wannan babban abu ne domin in ka samu wannan babban matsayi cewa Allah yana son ka to hakikatan ka tsallake duk wata musifa ka tsallake duk wani bala'i ka tsallake duk wani abin da wani dan adam a cikin halitta yake tsoron ya same shi a wannan duniya din sai maganar kawai a tsallake a je aljanna to Allah ya sa mu cikin waɗanda Allah yake son su wani abu kuma na gaba zamu ga cewa shi addini ya tsayu ne kan abubuwa guda biyu dama nan malamin ko kuma shi wannan mutumi da yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi akan abubuwa biyu ne abinda zai sa Allah ya so shi da abinda zai sa kuma mutane ma su so shi mun san ma'anar san Allah shi kuma san mutane fa san mutane shine a ce kana bawa kowa haƙƙin sa a matsayinka matsayin da Allah ya saka a ciki ko menene kai ko waye kai to ka bawa kowanne abu haƙƙin sa wannan shine babban abin da zai sa mutane su soka in ya zama mutum baya ba kowa haƙƙin sa mutum ne misali aka ce mai yawan zagin mutane marar kunya marar magana mai dadi kuma mai tauye haƙƙin mutane baya ba su haƙƙin su kaga mutane ba su so domin mutane babban abin da ke idan su da suka bubewa muhimmanci shine haƙƙin su saboda su Allah madaukaki ya halicce su ne da wani abu da ake cewa shuhi menene shuhi shuhi shine san kai ba iya san kai kawai ba san alheri ga kanka kai kadai musamman kuma a ce baka son sai je gun kowa wannan shi ake cewa shuhi shi yasa ake cewa huququl ibadi mabniyatun alal mushaha haƙoƙin ɗan adam ana gina su ne akan mushaha ma'ana ba kawai ake yafe su ba kawai haka kawai ake yafe su ba amma huququllahi mabniyatun alal musamaha la ilaha illallah ku duba rahmar Allah a cikin wannan addini nan haƙoƙin Allah ana gina su ne akan ka'ida ta yafewa in dai aka ce haƙƙi ne na Allah ka saba wa Allah to Allah madaukaki abu ne mai sauki ya yafe maka kuma in ka zo gaban alƙali zaka ga daga cikin kofofin da aka fi saurin a yafe wa mutum shine in abu ya shafi wato haƙƙin Allah za a iya cewa inda kofar rangwame ai maka rangwame amma in ya shafi haƙin wani dan adam ya dauke ka ya kai ka gaban alƙali to ba dama in dai ba shi yace ya yafe ba to ba dama alƙali ya sake ka mun fahimci wannan shi yasa aka ce a ƙa'idar musulunci haka ake gina abubuwa don haka shi ko addinin nan gaba daya in ka kalle shi dokokin sa umarnin sa da hannun sa an gina shi ne akan waɗannan abubuwa akwai haƙoƙin Allah akwai kuma haƙoƙin bayin Allah haƙoƙin Allah in kai bada su ga Allah Allah sai ya soka haƙoƙin dan adam in ka bada su gare shi a duniya shi ma dan adam din sai ya soka mun fahimci wannan duk muna fahimtar sa a wannan hadisi din banda wannan kuma mu koma cikin shi hadisi din shi abul abbas sahl ibn sa'd as-sa'idi radiyallahu anhu yana cewa wannan mutumi ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala sai yace ya rasulullah dullani ala amalin wannan kalmar ita ma da wani abun fahimta a ciki cewa shiryar da ne zuwa ga wani aiki sai ya siffanta aikin da yake idza amiltuhu in aikata shi ahabbani allah wa ahabbani an-nas Allah zai so ni mutane ma za su so ni nan ya tambayi menene ya tambayi aiki domin wannan kuma ya nuna mana cewa sahabin nan mai fahimta ne sosai shi mai wannan tambayar ya nuna mana cewa ashe ya fahimci cewa son Allah ma'ana ka sami cewa Allah ya so ka to wani abu ne da baya kasancewa sai da aiki mun hango wannan anan aiki ya tambaya ko bai ce nuna mini kofar da Allah zai so ni ba cewa nuna mini aikin da Allah zai so ni ta hanyar sa inda cewa aka nuna mini kofar da zan sami Allah ya so ni to kofofin komai za a iya sashi a ciki kun ga wannan ya bata maganar waɗanda suke ganin kawai idan a zuciyarsu suna son Allah ko suna son manzon Allah to shikenan komai ya kare mun fahimci abin yawwa soyayya kawai ta zuci kaje kawai kana son Allah a zuci ko kana son annabi a zuci amma babu aiki da ke nuna son manzon Allah babu aiki da ke nuna son Allah to wannan ba zai ma amfani ba domin sahabin shi da ya san wannan sirrin sai ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam me bai ce kofa ba sai ya tambaye shi aiki ashe kenan da aiki ake samun son Allah da aiki ake samun son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dai yana cikin abin da zaka gano a wannan hadisi ayyuka kuma sun kasu kashi biyu kamar da muka sani akwai ayyuka na zuciya akwai kuma ayyuka na gabobban jiki to duk sai an same su ba za ka ce na tsaya a zuciyata kawai ina son Allah ina dogaro gare shi ina ikhlasi sannan ya ce kai sallah ba kai kai azumi ba za kai ba ka bada zakka ba za ka bayar ba ka je haji ba za kai ba ka so yan uwanka mutane kai biyayya ga iyayenka kai zamantakewa ta lafiya da kyautatawa al'umma duk ka ce ba za ka yi ba sannan kuma kai zaton cewa tunda kana son Allah shikenan ya ishe ka ina fata mun fahimci wannan akwai wani mutumi da na ji wani lokaci yana fadar me yasa ba za a ce san manzon Allah shi kadai ya isa mutum ba bayan ga wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo wani mutumi ya sha giya aka je aka yi masa bulala aka sake zuwa da shi ya sha giya aka je aka yi masa bulala ya sake zuwa ana hudu sai aka ce sai mutane suke ta zargin sa aka haushi za a dake shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku dakata innahu yuhibbu Allah wa rasulahu lalle shi yana son Allah yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna ashe kenan mujarradin mutum yana son Allah yana son manzon Allah to ya ishe shi wannan rashin fahimtar hadisin ne domin mutumin da ya fahimci hadisin ba zai ce annabi sallallahu alaihi wasallam iya wannan ya kalla ba kuma ai ba aikin alheri gaba ɗaya sauran baya yi ba kawai kullun a sharri yake kawai shan giya shine aikin sa ba ko ba haka ba yana son Allah yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ake sallah da shi ake azumi da shi ake zakka laifin sa shine a cikin miyagun ayyuka bai bar shan giya ba to wannan sai ta sa kuma ya zama kafiri mun fahimci wannan fahimtar da ashe da wasu sahabbai suka yi a gurin za su hau masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dakatar da su wannan daidai ce ta bangaren cewa ba wai iya alheransa kenan baya komai ba sai shan giya akwai wasu abubuwan mumini ne musulmi ne salihi ne yana wasu ayyuka din amma dai ya kasa daina shan giya to daina shan giya shi kadai ko kuma shan giya shi kadai bai kai abin da za a zubda jinin mutum a ce shikenan ya zama ba musulmi ba mun fahimci wannan babban darasin da zan fahimta kenan ba wai cewa ake a'a an hango baya komai a duniya na alheri sai iya san manzon Allah da san Allah a zuciya, don haka saboda wannan aka tsire da shi, ba haka ake nufi. Da fatan mun fahimci wannan yau. Don haka duk mutumin da ke san Allah, yake san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to dole sai ya hada da soyayya ta zuci, ya hada ta da aiki. Na'am, muna fadin wannan ba dan nuna wai soyayya ta zuci ba ta da muhimmanci ba, ai sanannen abu ne. Duk mutumin da baya san Allah, duk mutumin da baya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, soyayya ta zuci tukuna kafin ma ta waje ta aiki, to ai qat'an dama ba musulmi bane. Ya za a yi sa shi cikin musulunci? Mutumin da baya san Allah, baya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annabin da babu dama a shiga aljanna sai ta hanyarsa. Duk dan adam inda zai sa kafar sai shiga aljanna, to sai ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma yayi aiki da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Ran tashin alkiyama idan aka gama hisabi za a shiga aljanna, waye farkon wanda yake kwankwasa kofar aljanna a bude? Sai an bude ta, sannan kowa ya shiga, kuma shine mai farkon sa kafarsa a ciki shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma shine farkon mai yin ceto ya ceci mutane cewa a zo a hisabi gaban Allah subhanahu wataala. Shine mai ceton ƴan wuta da suka cancanci wuta kafin su shiga, ya roki Allah, Allah maduke ya bashi dama ya roke shi a fasa shigar da su aljanna, a sa su a wuta. Duk shine mai wannan, a sa su kai a aljanna, a fasa sa su a wuta. Hakanan kuma waɗanda suka shiga wuta din saboda zunubi, babu shirka tare da su, annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah a fidda su daga wutan nan, a sa su a aljanna. Kun ga ashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin sa ya wuce kawai ka zo ka ce a iya son ka na zuciya ne ake nufi da shi, yafi karfin wannan. Sai ka hada da son zuciyar, ma'ana son da zuciyarka take masa, tare da aikin da ya umarce ka da shi, wanda Allah ne ya aiko shi ya zo gunka ya gaya maka ga yadda zaka bauta masa. Mun fahimci wannan? Wannan shine asalin yadda musulunci yake. Yawwa, Allah madauke ya kara mana fahimta. Banda wannan, bayan ya ce dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas, a cikin bayanin menene yace masa, qala sai yace, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa, izhad fi dunya, izhad daga zahida yazhadu, wannan kalmar take yau shi madinta maksurul ain ne, zahida yau, mudari'in kuma maftuhul ain, yazhadu yau, fa'ila yaf'alu. Wannan fi'ili kuma fi'lu me? Fi'lun umarni ne ko? Cewa izhad. Yawwa, domin izhad in zaka karanta izhad ba zaka ce uzhad ba, saboda me? Fi'lun amri yana farawa da hamzatul wasl ko? Hamzatul wasl in zaka fara magana da ita, to kana kallon ma qabla akhiri hadhal fi'l, shi fi'lin harafinsa na kusa da ƙarshe, na biyun ƙarshe kenan, sai ka kalle shi wannan harafi ne da shi. In fataha ce ko kasara, to sai ka karanta da kasara. In dhamma ce, sai ka karanta da dhamma, ita hamzatul wasl din. Mun fahimci wannan? Kun ga nan da me? Ma qabla akhirihi ha'un kenan ko? Ha'un din me akanta? Fataha. To tunda fataha ce, sai ka sawa hamzatul wasl din, wannan hamzar ta farko, sai ka sa mata kasara, sai ka ce iz, ba za ka ce uz ba. Yawwa, da kharaja yakhruju ne, fi'lun amrin sa me zai zama? Ukhruj, saboda yakhruju ma qabla akhirihi ra'un ne ko? Ra'un din me da ita dhamma, don haka sai ka ce ukhruj ba ikhruj ba. Haka ka'idojin karanta wannan abin yake. Wannan fi'ili ne dake nuna umarni. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa izhad fi dunya, ka guji duniya, kai zuhudu, zuhudin duniya. Yuhibbaka Allah, tunda na fara magana wancan nahwu mu karasa wannan, shi ma yana da alaka da nahwu, kafin in koma in yi magana me zuhudu. Yuhibbaka Allah, shi kuma wannan asalin sa yuhibbu ne ko? Sai ya zama yazo a jumlar da take akwai umarni da jawabin umarni, ko bangaren sharadi, sharadi da jawabin sa, ko kuma in kai ka, ma'ana kaman sharadi ne, in kai kaza to zaka samu kaza, in kai guji duniya to Allah zai soka. Tunda duk fi'ilin da yazo kuma a wannan siga din, ka'idar sa a larabci ane masa jazma, alamar jazma ita ce sukuni ko ta asali kenan to amma in fi'ili mai shadda ne da shaddar yake karewa to alamar jazma shine ai masa fata mun fahimci wannan yawa sai ka ce yuhibba ba yuhibbu ba dan haka in ka tashi karanta hadisin nan karka karanta shi da yuhibbuka Allah a yuhibbaka Allah mun fahimci wannan yawa to me ake nufi da zuhudu mutane da yawa suna da fahimta da daman an ce zuhudu sai gudun duniya ko menene zuhudu menene kuma gudun duniya a lugar larab shi ne malamai suna cewa zuhudu shine duk al'amarin da yake dan kankani wanda ba a ma damuwa da shi abinda ba a damuwa da shi al'amrul qalil alladhi la yu'bahu bihi dan karamin abin da yake ba a ma damu da shi ba zahada fi shay'i ay ja'alahu shay'an qalilan al'arabci ana cewa wane ya guji abu dan mun riga mun fassara shi da abin da ake nufi shine gudu shi yasa daiman muke bada wannan kalmar gudu yawa ba iya ma'anar gudun kawai take ba akwai wasu ma'anonin a cikin ta da dama ma'ana duk abin da yake kake kankanta shi ba shi da wani alkadari a zuciyarka ana cewa kai zuhudin wannan abu yana kuma zuwa da ma'anar al-i'rad wa tark kaucewa abu kai watsi da shi baka damu da shi ba kuma ka rabu da shi duk wannan yana zuwa da wannan ma'anar to anan wannan tamu kalmar ta gudu take zuwa ko wa wannan ma'anar ta biyu a malamai kuma dangane da wani abin da shafi a larabci kenan amma abin da ya shafi istilahin malamai da suke magana akan magana ta zuhudu babin zuhudu babi ne mai fadi kuma makaranta ce mai muhimmanci da takan sa mutum ya kusanci ubangiji matuƙa ƙwarai da gaske a ƙarƙashin ta ne aka sami wasu abubuwa da suka yi tatsauri suka yi gaba har aka samu abin da ake cewa sufanci a zamanin yanzu ko kuma tun a zamanin baya amma dai ba a zamanin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam daga kofar zuhudu ne abin ya buɗa har ya kai ga wannan zaka ga an sami kamar yadda na taɓa ambata muku cewa a ƙarni na biyu zamanin tabi'ai a garin Basra kamar da Ibnu Taymiyyah ke faɗa yana da wani littafi da ya rubuta mai suna As-Sufiyyatu wal Fuqara'u yana faɗar asalin me ake nufi da sufanci daga ina ya samu asali to a ciki yake faɗin wannan kalma cewa daga Basra wannan abin ya faru an samu wasu bayin Allah saboda gudun duniya da tsananin tsoron Allah ta kai idan aka karanta musu wata aya da take magana akan wani abu na tsoron Allah ko wuta ko maganar aljanna dadinta ko kuma azaba da wuta sai kaga mutum ya fadi ya suma saboda tsoron Allah to daga nan aka fara samun irin waɗannan abubuwa da suka fara yawa da sunan zuhudu daga baya kuma masu irin wannan abun sai suka rika yin wata sifa da ta fita daban da ta sauran mutane suna sa kayan su sai ya zama buzu suke sawa buzun kamar na rago din nan da muke amfani da shi mu zauna ko mi sallah akai to sai ya zama cewa sun yi tufafi na irin wannan abu dan su nuna cewa su duniyan nan bata dame su yadda za a sa kaitani ko wani abu na ulu da aka sassaka ko kayayyaki wanda ake amfani da su na kawa a zamanin can ba suna rabuwa da mutane sai su sa abin da yake ba mai muhimmanci ba dan nuna wa mutane cewa su fa ba irin sauran mutane bane to daga nan abun ya hauhawa har aka sami abin da ake ce ma tasawufi wannan dai maganganun suna da fadi da wurin da ake yin su kuma amma anan kalmar da nake so in faɗa shine me ake nufi da shi zuhudu zan kawo maganganu kamar guda 6 da malamai suka ambata ya zama cewa yayi mana amfani insha Allah duk lokacin da muke magana akan zuhudu zamu tunanin waɗannan kalmomi ko kuma mu faɗi wanda yake shine wanda malamai suka rajjaha daya na farko daga ciki akwai wanda suke cewa an takuna fi ma fi yadai Allahi aw faqa mimma fi yadika abinda ake nufi da zuhudu shine ya zama yaqinin da kake da shi da amincewar da kake da shi ga abin da ke hannun Allah kafi amincewa da shi fiye da abin da ke hannunka me ma'anin haka abin da ke hannunka me ba shine wanda kake nan da shi a wannan duniyar ba to wannan abin da kake da shi a wannan duniyar kada ka damu da shi ka dauke shi shirme ne ya zama hankalinka ya tashi ka cokan ya koma abin da ke hannun Allah ma'ana kenan a lahira wannan ɗaya daga cikin fassarar da malami suka yi na me ake nufi da zuhudi kenan ma'ana ta biyu suka ce shine al-i'rad anil maharim wal iktifa'i bil halal mutum ya kauda kai daga haram ya fuskanci halal kawai ba ruwansa da abin da yake haram sai halal kawai yasa a gaban sa wasu suka ce wannan shine zuhudu to wani malami yake cewa wannan hanya ce dai ta zuhudu amma ba ita ce zuhudin da ake nufi a nassoshin wato shari'a ba a ma'ana ta uku tarkud dunya wal iqbalu ala al akhirah mutun yayi watsi da duniya yayi kullalewo da ita ya fuskanci lahira kawai ita ce a gaban sa wannan shi ake cewa zuhudu inji wato wasu malaman shi ma wannan wasu malamai da suke magana akan wannan ta'rifofi da suka kawo shi inda na dauko muku suna cewa wannan shi ma ba ingantacce bane domin me in aka ce ka rabu da duniya gaba daya kwata-kwata duk abin da ke cikin ta karkai amfani da shi to wannan ya nuna ba a san zuhudu ba domin me mutanen da suka fi kowa zuhudu kuma sune shugabannin mu a zuhudu sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma mun gansu sun yi amfani da abin da Allah ya hore musu na duniya mun fahimci wannan ashe kenan ba haramta maka amfani da abin da Allah ya baka na duniya ba ba shine ake nufi da zuhudu ba a ce wai ka watsi da duniya gaba ɗaya ba ruwanka da ita ba shi ake nufi da zuhudu ba domin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun sa kaya mai kyau ba an har an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wata ran a wani hadisi me ake nufi da girman kai ko sai ya ce a mutun kai aka tambaye shi mutun yana sa kaya mai kyau kuma yana tsoron a ce masa yana da girman kai a lokacin har yake cewa inna Allaha jamilun yuhibbul jamal Allah mai kyau ne kuma yana son kyau don haka Allah yana son mutun ya zama mai kyau ma'ana ya zama mai tsafta mai sa kaya da yake mai amfani wanda kuma mai kyau ne koda dai bai zama wato ya rika yin alfahari da shi ba domin abinda aka hana ya zama a zuciyarsa akwai alfahari akwai girman kai saboda irin kayan da ya sa mun fahimci wannan sai ya fassara mana girman kai shi kuma girman kai shine kin gaskiya da wulakanta mutane duk mutumin da ba zai karbi gaskiya ba duk mutumin da zai wulakanta mutane to wannan shine mai girman kai ba wai zaka kalli kayan da yasa sai ka ce a wannan yasa kayan masu girman kai ba muddin yana da tawabu a zuciyarsa tsakaninsa da Allah to wannan ba shine alamar yana da girman kai ba to kun ga ashe kenan tunda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su watsi da duniya gaba ɗayan ta ba musamman Allah madauki me yake ce mana wabtaji fima ataka Allahu ad-dar al-akhirata wala tansa nasibaka min ad-dunya ka nemi abinda yake wabtagi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah abinda Allah madaukaki ya hore maka anan duniya to ka nemi ad-dar al-akhirah dashi ka nemi gidan lahira dashi sai kuma yace wala tansa nasibaka min ad-dunya amma kar ka manta ma'ana wala tatruk nasibaka min ad-dunya kar kai watsi da abinda aka wato baka a rayuwar duniya in Allah madaukaki ya hore maka abu kai amfani dashi babu girman kai a zuciyarka babu kuma kyamar wanda ba su da shi babu kuma wulakanta su mun fahimci wannan yawa to wannan ma'ana ta hudu kenan ta uku kai ta hudu al Sheikh Abdurrahman ibn al-Jawzi ba ibn Qayyim al-Jawziyya ba ku bambance tsakanin waɗannan mutanen biyu wani lokacin wasu zaka ji daliban ilimi suna magana akan ibn Qayyim sai su ce ibn Qayyim al-Jawzi sun cakuɗa abin yawwa wannan ibn al-Jawzi haka yake shi sunansa akwai bishiyar Jawzatul Hind wato kamar koko an ce a gidan da yake a Baghdada shine aka nasabta masa saboda kakansa kai kafin shi yana akwai wannan bishiyar a gidansa shine ake nasabta shi zuwa ga wannan bishiyar da suke gidansa shine Jawzi nisba zuwa ga wato kwakwa da take a gidansu asalin kalmar Jawz kenan to shi wannan bawan Allah ya rasu ne hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana 595 yawa shi kuma ya riga ma ibn taymiya sai da ma ya mutu sannan aka haifi ibn taymiya yawa ibn qayyim al-jawziyya kuwa dalibin ibn taymiya ne shi kuma 751 ya rasu ya bar wannan duniya ne kun ga ashe mutane ne daban-daban shi kuma ana ce masa ibn qayyim al-jawziyya ne kasancewar mahai akwai makaranta sunanta al-madrasatul jawziyya makarantar jawziya kamar nan ka ce makarantar ibn mas'ud makarantar al-huda yawa to mai kula da wannan makarantar directanta shine ake ce ma qayyim mai tsayuwa da makarantar to shi ibnu baban ibnu qayyim din shine mudirin makarantar ma'ana shugaban wannan makaranta sai ake ce masa dan gidan shugaban makarantar aljawziya mun fahimci wannan yawa to sai ku bambance shi wannan ibnu aljawzi yana cewa az-zuhdu ibara an insirafir raghbati an ash-shay'i ila ma huwa khairun minhu abinda ake nufi da zuhudu shine wato mutum ya kauda kai kwadayinsa ya kau daga wani abu zuwa ga abin da yake yafi shi alheri in ka kalli wannan zaka ga an hada da ma'anar lugha an hado kuma da wani abu na ma'anar istilahi kasancewa an yi amfani da lafazin alheri da fifiko yawa wannan maganar ibn al-jawzi kenan tana da gaskiya a cikin ta akwai wani wanda ya rubutu akan wannan babin na zuhudu ya kawo waɗannan ma'anonin daga gunsa na dauko sai yake cewa akwai ta'arifin da ibnu taymiya yayi yana ganin yafi sauran shi abin da yace shine az-zuhdu huwa amma la yanfa'u shine kai watsi da duk abin da bashi da amfani duk abin da bashi da amfani a wani gun kenan a littafin sa wannan ya faɗa cikin fatawa juzu'i na 10 shafi na 615 a wani gun kuma cewa yayi mutun ya bar kullu ma la yanfa'u fil akhirah duk abin da ba zai maka amfani a lahira ba to kai watsi da shi duk abin da a lahira ba zai ma amfani ba to kai watsi da shi ma'ana kar ya zama ya shiga zuciyarka amma shi a maganar sa ta farko wannan ta juzu'i na 10 na fatawa be maganar fil akhirah ba cewa duk abin da ba shi da amfani kai watsi da shi sawa'un anan duniya ko a lahira in dai har ba zai maka wani amfani ba to karka damu da shi yace imma lintifa'i naf'ihi ko saboda an neme amfanin sa an rasa wato ba shi da wani amfani auli kaunihi marjuhan ko kuma akwai abin da yafi shi amfani shi amfanin sa marjuhi ne yana da amfani amma akwai abin da yafi shi amfani shine ma'anar marjuhi ba shine rajihi ba li'annahu saboda cewa mufawwitul lima huwa anfa'u minhu saboda in ka bi shi to zai rasar maka abin da yafi shi amfani mun fahimci wannan to duk abin da yake da wannan halin to kai watsi da shi aw muhassilul lima yarbu dararuhu ala naf'ihi ko kuma zai saman maka abinda cutarwarsa tafi amfanin sa yawa kun ga kenan ashe shi anan a tarifin ibn taymiya abinda ake nufi da zuhudu shine kai amfani da duk abinda yake da yene maka amfani muddin dai halan ne domin nan anan yana bukatar da ma dalibin ilimi ya san wani abu mun san al-ahkamu taklifiya guda biyar makon da ya gabata ma mun yi magana akan su ko da me da me al-ahkamu taklifiya a babun usulul fiqh ahkamu taklifiya duk hukunci da ake cewa akwai hukunci kaza kaza guda biyar ne a duniya duk hukunci ba ya fita daga cikin abu biyar din nan ko abu ya zama me wajibi ko ya zama mustahabbi ko ya zama haramun ko ya zama makruhi ko ya zama mubah mun fahimci wannan yawa to mu kalli abin daidai duk abin da yake wajibi ne hakanan duk abin da yake mustahabbi ne to wannan babu zuhudu a cikin su haramun ne kai zuhudu kace baka san su domin umarni Allah ya cewa kai su mun fahimci wannan yawa ma'ana babu zuhudu a cikin abin da yake wajibi ba za ka ce yau zan yi zuhudu a sallah ba yau ba zan je ba kaga wannan ba daidai bane hakanan ko salatul jama'a kace bari ka je kai gida saboda zuhudu kana gudun abin a wannan babu duk abin da yake wajibi ne to wajibinka ka aikata shi haramun ne kai zuhudu kamar misali shi yasa akwai abin wata kaida bari in dan yi gewaya sai in dawo wata kaida da suke cewa babu ithari fil qurabi me ake nufi da ita babu fifita wani a cikin abin da yake aikin lada ne in aka ce an zo aikin lada sai ka ce a ba komai bari mu bar wani ma yayi mu mu zauna ba komai wannan babu shi ko misali sahun gaba ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana falalar sahun gaba ba yawa sai kana zaune a sahun gaba sai kaga wani ya zo kana girmama sai ka ce bari ka tashi sai ka bashi to wannan shirme ne malamai sai su ce wannan wawa ne domin abinda zaka samu lada a gun Allah to ai ba a fifita wani ka fi son kanka akan wani an fahimci wannan da abin duniya ne kuwa abin duniya to sai ka fifita wani a kanka wannan shi kuma neman lada ne shi kansa mun fahimci wannan yawa to Allah ya samu dace to wadanma babu zuhudu har yanzu a cikin haramu yawa az-zuhdu fil harami wajibun shi kuma duk abin da aka ce haramun ne an haramta maka kai to dama wajibi ne akan ka ka nisance shi don haka ba za ka ce yau kai zuhudu daga yin abu kaza na laifi ba yawa dama can haramun ne akan ka in kai akwai zunubi don haka ashe kenan zuhudu ana samun sa ne a me haka nan ba a samun sa a makruhi domin makruhi shi ma akwai umarnin cewa kada a yi shi ko illa dai cewa babu zunubi akan sa don haka ashe kenan da wajibi yawa ana yi ba wai ba a yi ba to amma ba daidai bane yawa a ilmantar da masu yin wannan cewa hanyar annabin Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce a zo a bi shi duk yadda kake son ka shiga aljanna baka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma cancantar shiga aljanna ba amma yafi kowa tsayuwa da farilla kullun shine limamin sallah a masallaci ko ba haka bane yawa kullun duk abin da ya bada umarni za ka ga shine farkon mai aikatawa in aka je jihadi yana gaba za a yi yaki da shi har anan aka fasa masa hakuri ba zama yayi a gida yace a shikenan shi har kaji wani yana cewa wai yayi istighfari istighfarin da yayi yawa wai shi yanzu Allah ma yake bi bashi jama'a ana fadin wannan wani lokacin sai ga mutun yayi dariya kuma akwai abin tsoro ne a ciki wasu yanzu wai istighfarin sun yi yayi yawa idan ba su yi saban Allah ba wai mai istighfarin zai ci wannan naji mai wannan da kunne na akan ma'ana wai idan istighfarin ka yayi yawa to sai kana hada da wani abu na saban Allah a ce wannan addinin Annabi sallallahu alaihi wasallama ne wannan akwai kuskure a ciki Allah ya kiyaye mu Allah ya kara mu fahimtar da mu wato sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to mutum ya nemi Allah ya so shi Allah ko ya soka shine babban abun bukata kuma ka gama da komai insha Allah to sai kuma yace wazhad fi ma inda an-nas yuhibbaka an-nas shi ma nan kar a karanta yuhibbuka an-nas a yuhibbaka domin shi ma majzumi ne akan wancan wato jawabin wato sharadi din yawa ma'ana in ka guji abun hannun mutane to su kuma mutane za su soka Allahu akbar Allah shi ya san halittarsa fiye da kowa ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir ko dan adam haka Allah ya yi shi in dai ka kwallafa rai akan abin da ke hannunsa to a lokacin ka bude kofar ku saba da shi ko shi ko Allah subhanahu wa ta'ala in ka juya baya baka san abin da ke hannunsa to a lokacin za ku bata yawa shi so yake ka zo kai naci kai naci ka roƙa ya Allah bani ya Allah bani kai kuka ka dirmusa goshinka a ƙasa ce ya Allah ni ba komai bane kai ne komai bani kaza bani kaza to a lokacin sai ya soka ya murna cewa bawan sa yana son sa sai ya bashi abin da bawan yake so amma dan adam fa daga ya ganka a kofar gidan sa ce to yanzu haka abu kaza ya zo nema kurbi da shi to Allah ya kyauta to shi yasa ashe kenan sirrin zaman lafiya da dan adam shine ka guji abin da ke hannunsa kar ka taba nuna kana kwadayin abin hannunsa to zaka yi kima zaka yi daraja kuma za ku zauna da shi lafiya kuma sai kai kara tabbaci da yaqini a zuciyarka cewa mai bayar wannan wanda ya bashi shine kai ma wata ran zai baka to in shi kansa ya fahimci haka sai ya ga cewa bari ya je ya nema a inda kai ma zaka iya zuwa ka nemo din a nemi ya nemi kari kai kuma ka je ka nemi a baka na farko haka ne ko ba haka ba don haka wato kimar dan adam shine ya zama cewa abin da ke hannun mutane ba shi da wato daraja da kima fuskar sa ko a zuciyarsa wannan kuma shine sababin zaman sa wato lafiya a dunkule wannan akwai ma'anoni da yawa na wa'azi a karkashin shi wannan abun na karshe amma kasancewar lokaci yayi kuma sannan maganin ganin suna sanannu ne a gunmu yawa babban darasi ne dunkulalle kowa ya san shi cewa kana son zaman lafiya da mutane kuma mutane su soka to kar ka sa a zuciyarka kana kaunar abin da ke hannunsu ma'ana mun koma fassarar zuhudu din nan dama ba an ce shine ka sa abu ya zama dan kankani a zuciyarka ba shi da wata kima ba to abin hannun mutane ka dauke a zuciyarka ba shi da muhimmanci kuma kada su fahimci kana bukatar sa wannan sai yasa sai ku zauna lafiya da su ina fata mun fahimci wannan yawa ma'ana zuhudun abin hannun mutane to zai sa mutanen sai su soka in sun ganka ba za su juye baya ba in sun ganka ba za su ki karbar ka ba in sun ga sunanka ka bugo waya ba za su rufe ba ko ba haka bane yauwa amma idan ya zama cewa kullun kiran da zaka yi roko zaka yi ina son a banka za to in aka gan sai wannan mutumin nan ne dai sai kaga an rufe to kana son wannan kimar ka same ta idan dan adam kar ka taba rokon sa wani abu ka je ka roki mai bayarwa wanda ya bashi insha Allah sai kaga Allah madauki ya baka ai sabubban ne kawai suke da bambanci ko ba haka bane shi yana da wani sababi da Allah ya bude masa sai ya samu ko kai kuma baka samu sababin bane la Allah to ka roki Allah shine fatihul asbab shine musabbibul asbab fa yakhluqu as-sababa fa yati fa yurgimu as-sababa bi an yatiyaka sai ya tilasta wannan sababin sai ya zo maka haka lamarin yake dan haka kullun kuma sai kaga cewa ka samu alaka mai kyau tsakaninka da Allah ubudiyarka ta karu kasancewarka bawa da kusancin ubangiji ka zama wali sai kaga ka same ta tare da cewa dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mana roko yawa duk da dai mun san akwai babin da roƙon yake halatta kamar da mu karanta a sharhin wancan hadisi da nake faɗa na haramta hakan idan akwai larura wasu bayin Allah su hadu su ce wane yana bukatar kaza a taimaka masa wannan duk ba shine laifi ba mun san kuma a babin shafa'a wannan akwai bukatar in ana irin wannan zancen ka kawo irin wannan babin saboda kada mutum ya fahimci waɗannan hadisai wato fuskanta a fahimta ta fuska guda daya ba tare da ya halarto sauran hadisai ko karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan babi din ba muna roƙon Allah madaukaki ya sa mana zuhudin wato a zuciyar mu ya zama mu fi karfin zuciyar wajen abin da ya shafi fifita duniya kada mu fifita duniya a zukatanmu kuma ya sa mu cikin waɗanda Allah yake son su واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام